بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زامن شجع بدأ كراتمنا أقدري وأنت أيوة إن شاء الله سبحانه وتعالى زام فارا أكن حلقة تأوكو كوكو مجلسي نأوكو وأنت يجي فارا على سنوني الولا. قال رحمه الله: وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ورد مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما والترتيب بين الفرائض، ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله، وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة، ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية، وإن صلى قبل ذلك أعاد، ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. مالا عبد الرحمن الأخضري رحمه الله يجي وسننه أي وسنن الوضوء sunnonin alwala. Sai ya ambaci sunnonin alwala guda takwas. Yace na farko: ghasul yadaini ila alkuwaini, wanki hannaye zuwa wuyoyin hannaye zuwa wuyan hannu, inda shuru'i wajen shiga alwala, wal madmadatu da kurkuran baki, wannan shi ita ce sunna ta biyu, wal istinshaqu da shakan ruwa, shakan ruwa a hanci, wannan ita ce sunna ta uku, walittin tsaro da fashe ruwan, janyo ruwan daga hanci, wannan ita ce sunna ta hudu, ta biyar waraddo masihin ra'asi da mayar da shafan kai, wajen shafan kai ta yi shafan kan farilla ne, mayarwan sunna ce. Sai ta shida: wa masful udnaini, da shafan kunnuwa guda biyu. Sai ta bakwai: wa tajdidul ma'i lahuma, da sabanta ruwa a gare su, ma'ana shine kai amfani da sabon ruwa wajen shafan kunnuwanka, ba ruwan da ka shafi kanka ba, wannan shi ma sunna ne. Wa tartibu bainal fara'id, da kuma jeranta tsakanin farallai, jeranta tsakanin farallai kaman yanda suka zo a jere a cikin Qur'ani ayat da ta gabata wacce muka fassara ta daga baya. Wa man nasiya fardan min a'dahi, wanda ya manta wani farilla daga cikin gaban shi, wani gaban shi ne wanda wanke shi, farilla ne ya manta bai wanke ba. Fa in tadhakkarahu fil qurbi, yace idan ya tuna wannan farilla a kusa, fa'alahu wa ma ba'dahu, zai wanke wannan gaba wanda wanke shi farilla ne da kuma abin da yake bayan shi. Misali, idan mutum ya manta wanke fuska sai da ya wanke hannayen shi ya tuna, to a wannan lokaci zai wanke fuskar da kuma hannayen, ba zai lissafi da wanke hannayen da yayi ba. Bayan ya wanke fuskar zai dawo ya kara wanke hannayen shi din. وإن طال فعله وحده, إذن يتو با أكسا يتنى با سيد يتو كلو كتيني سو يتنى جيوا قبن شي كذا وانت وينكي شفر اللاني قو شعبن شفر اللاني فبي وينكي شبكو بي شافي شبا تشيني إن يتو وان فعله وحده سيد وينكي قند يمن تبي وينكي بشي كدي باتاليتا سيد ميميتا وينكي أبن ديكي باين شبا وعاد ما صلى قبله أما zai maimaita, zai sake abin da ya sallata gabanin shi, saboda yayi sallah ne alwalan shi bai cika ba, ya bar wani gaba daga cikin gabai saboda haka in ya wanke a wannan karo take ya tuna ne bayan lokaci mai tsawo in ya wanke a wannan karon ba zai wanke ko maimaita wanke abin da yake bayan wannan gaba din ba amma zai saki duk sallar da yayi da wannan alwala saboda yayi su ne ba tare da alwalar shi ya cika ba wa in taraka sunnatan fa'alaha in kuwa sunna ya bari ya manta cin alwalar sa ya bari zai aikata wannan sunna din wala yu'idu salaha amma ba zai maimaita sallar ba saboda sunna ce wa man nasiya lum'atan wanda ya manta lum'a ghasalaha wahdaha bi niyya zai wanke ta ita kadai da niyyar sa lum'a ita ce a lokacin da kake alwala ka bar wani gu karami wanda ruwa bai taba ba gu da yake wayayye ko wani gu yanki karami wanda ruwa bai samu ya taba shi ba saboda gaggawa to wannan ita ce ake garanta lum'a to duk wanda ya manta lum'a zai wanke ta ita kadai da niyya wajen wankewar zai yi niyya wa in salla qabla zalika idan yi sallah gabanin ya wanke lum'ar a ada zai sake wannan sallah din saboda bai gama wanke wannan gaba din da ya bar wannan lum'a din ba kusan yayi sallah ne alwala shi ba ta cika ba saboda haka zai sake wa man tadhakkara almadmada wanda ya tuna kurkuran baki wanda istinshaka da shakan ruwa ko ɗaya daga cikin su ba'da an shara'a fil wajhi bayan ya shiga wanke fuska fala yarji'u ilayhima ba zai dawo baya ya kurkuri bakin shi ko ya shaki ruwa ba hatta yutimma wudu'ahu sai in ya cika alwalar shi hikimar wannan kuwa shine ba a tashi daga farilla a dawo kan sunna saboda ya shiga wanke fuska tunda ya shiga wanke fuska a wannan lokaci ba a barin farilla a dawo kan sunna kurkuren baki da shakan ruwa sunnoni ne wanke fuska wanda ya shiga ciki kuma farilla ne ba a barin farilla a dawo kan sunna mala abdurrahman al-akhdari rahimahullah a wannan ya ambata mana sunnonin alwala guda takwas kaman yanda ya gabata wadannan sunnonin alwala guda takwas abin da yake da dan bukatar bayani akai shine sunna ta karshe wanda ita ce wa tartibu bainal fara'id jeran ta tsakanin farallai wannan malamai sun yi sabani akan shin jeran ta ayyukan farallai sunna ce ko kuma farilla ce a mazhabar ta imamu malik radiyallahu ta'ala anhu sunna ce hakun su imamu shafi'i suna ganin cewa jeran ta farallan alwalan farilla ne wannan sabani kuwa yakan nuna maka wanda yace sunna ce kamar imamu malik wannan yana nuna a jere yin alwala a jere din cikin gaggawa ko wani dalili yasa baka samu kai kayi shi ba a wannan lokaci alwalar ka yayi daidai misali jeren ta farallai shine ka wanke fuskanka gabanin ka wanke hannayenka zuwa gwiwoyinsu ka wanke hannayenka gabanin ka shafi kai ka shafi kanka kafin ka wanke kafafuwarka hada misali wanda ya fara alwalar shi da wanke hannayen shi zuwa gwiwoyin alwala gwiwoyin hannayen shi din wanda ya fara alwala da wanke hannayen shi zuwa gwiwoyin hannayen to bai fara da wanke fuska ba saboda haka bai jira alwalar ba kamar mutum ne ya wanke hannayensa zuwa gwiwoyin hannayen ya dawo ya wanke fuskarsa ya shafi kansa daga baya ya wanke kafafuwarsa ya aikata farallai gabaki ɗaya amma ba a jere suke ba dalilin imamu shafi'i radiyallahu ta'ala anhu na wajabta jeranta ba farallan alwala wajen yin alwala aya da ta zo wacce muka fassara ta daga baya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq وامصحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya jirinta farallaini anan aya saboda da farko Allah yace faqsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku inga shine farko kenan sai yace wa aydiyakum ila almarafiqi ku wanke hannayenku zuwa kuyoyin hannayen kaga haka ake yi a jere sai yace wa msafu bi ruusikum ku shafi kawukanku sai a karshe sai yace wa arjulakum ila alka'baini ku wanke kuma kafafuwanku har zuwa idanun kafafuwa dan a jere suke imam shafi'i anan sai yace wannan wajabci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya raba tsakanin abubuwa guda biyu wadanda suke a hade sune wa aydiyakum ila almarafiqi da wa arjulakum ila alka'baini saboda kafafuwa wanke su ake yi da dukkan riwayoyin da aka rawaito na alwala a gun manzo sallallahu alaihi wa sallama amma inda aka ce faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arjulakum ila alka'baini wa msafu bi ru'usikum a wannan lokaci an bar jeran tafarallan alwala wanke kafafuwa wanda shine a karshen alwala to sai zo ya kasance shafan kai shine a karshen alwala yace wannan wajibin yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya raba tsakanin abubuwa guda biyu wadanda malaman nahwu suke kiran su ma'tufun wa ma'tufun alaihi wa aydiyakum ila almarafiqi an yi atafin sa ne zuwa ga faqsilu wujuhakum kaman yace faqsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku waqsilu aydiyakum ila almarafiqi ku wanke hannayenku zuwa guyoyin hannaye waqsilu arjulakum ila alka'baini ku wanke kafafuwanku zuwa idanun sawu wamsafu bi ru'usikum ku shafi kawukanku amma saboda bayyana wajibcin jerantawa sai ya raba tsakanin wa aydiyakum ila almarafiqi da wa arjulakum ila alka'baini sai a tsakani sai ya sa wamsahu bi ru'usikum wannan shi yasa imam shafi'i ya tafi cewa jeranta farallan alwalan wajibi ne wani dalilin shi daban kuma yace duk alwalan da aka rawaito hadisai na alwala duka manzo sallallahu alaihi wasallama yayi alwala ne yadda suke haka a jere haka yayi alwala saboda haka wannan yana nuna wajibin shi inda ba wajibi bane za a iya rawaito wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama misali ya wanke hannayensa gabanin ya wanke fuskar shi wadannan dalilai guda biyu ne imam shafi'i da imam ahmad bin hanbal radiyallahu ta'ala anhuma suka ce jeran tafarallai wajibi ne a gunsu shi kuwa imam malik radiyallahu ta'ala anhu ya tafi a kan kasancewar sa sunna saboda wannan aya da muka karanta a ciki ayar ta zo ne da wawun ba summa ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'baini yace duka ayar ta zo ne da wawu wawu kuwa yana nuna mutlaqin jam'i ne saboda haka yace ba wajibi bane inda ya zo da summa misali ko fa'u da Allah subhanahu wa ta'ala zai ce faqsilu wujuhakum ثم ايديكم الى المرافق وامصحوا ثم امصحوا برؤوسكم ثم ارجلكم الى الكعبين اي امباني ده ثم وفاءن تو wannan yana nuna jerantawa matan da wawun ne wawun baya nuna jerantawa larabci wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam sannan kuma malik abdurrahman al-akhdari bayan ya ambaci sunnonin alwala guda takwas sai ya ambaci wasu mas'aloli muhimmai guda hudu a tare da waɗannan sunnoni masala ta farko mas'alar wanda ya manta farilla bai wanke wani gaba daga cikin gabansa ba to wannan ɗayan biyu in ya tuna gaban da wanke shi farilla ne bai wanke shi ba a nan kusa to zai wanke gabar sannan kuma zai zo ya wanke duk gabobin da ya wanke bayan wannan gaba din yasa yace wa man nasiya fardan min a'dahi fa in tadhakkarahu bil qurbi fa alahu wa ma gadab misalin wannan shine in ka manta wanke fuska sai da ka wanke hannayenka ka shafi kanka ka wanke kafa ka gama alwalakatuna to zaka dawo ka wanke fuskar ka wanke sauran gaban da suke bayan fuska din gaba daya wannan ɗayan biyin kenan na biyu shine idan ya dauki lokaci gabanin ka tuna wannan farilla da baka wanke ba alal misali har ma kai sallah da wannan alwala to wannan lokaci zaka wanke wannan gaban ne kawai wanda ka manta shi ba za ka wanke gabobin da suke bayan shi ba amma idan ka aikata haka to za ka sake duk sallolin da ka yi daga baya dalilin wannan saboda ka yi su ne ba tare da alwalarka ya cika ba shi yasa ya ce wa idala fa alafu wahdahu wa adama salla qabla wannan mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu kuma mas'alar wanda ya manta ko ya bar sunna wanda ya bar sunna kuwa zai aikata wannan sunnan ita kadai ba zai maimaita sunnonin da suka zo a bayan wannan sunna din ba sannan kuma ba zai maimaita sallar ba saboda bar sunna baya bata alwala shine yace wa man taraka sunnatan fa'alaha wa la yu'idu salata sai mas'ala ta uku mas'ala ta manta dum'a dum'a kamar yadda muka fassara wani gurbi ne kali da saboda gaggawa ko rashin sani ka bashi a gabobinka ko a wani gaban kana alwala wanda baka wanke shi ba to lum'a hukuncin ta zaka yi niyya lokacin da zaka wanke ta zaka yi niyya a zuciyarta cewa zaka wanke wannan waje ne saboda ciki alwalanka sannan kuma daga cikin hukuncen lum'a idan kai sallah gabanin ka wanke lum'a to wannan sallah din zaka sake shi saboda nan ma alwalarka bai cika ba kai sallah shine yace wa man nasiya lum'atan qasaraha wahdaha bin niyya wa in salla qabla dhalika aada sai mas'ala ta fudo ta karshe a wannan babi na sunnoni wanda malam Abdurrahman rahimahullah ya ambata yace wa man tadhakkara al-madmada wa al-istinshaqa ba'da an shara fi wajhi fala yati ilayhi ma hatta yutimma wudu'a duk wanda ya tuna kurkuran baki ko shakan ruwa bayan ya shiga wanke fuska to bare dawo kan wanke fuska din ba sai ya cika alwararsa tas bare dawo kan kurkuran bakin ba kai da shakan ruwa sai ya gama alwadan shi tas zai dawo kurkure bakin shi ya shaki ruwa saboda me saboda wanke fuska farilla ne kamar yadda ya gabata amma kurkuran baki da shakan ruwa sunnoni ne ba a barin aikata farilla a dawo kan sunnoni wannan shine abinda wannan babi din yake dauke da su Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace sai malam Abdurrahman al-Aqdari rahimahullah yace wa fada'iluhu at-tasmiyatu was-siwaku waz-za'idu ala ghaslati al-ula fi al-wajhi wal-yadayn wal-bidayatu bi-muqaddam ar-ra'si wa tartib as-sunan wa qillatu al-ma'i ala al-udwi wa taqdim al-yumna ala al-yusra ويجب تخليل أصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة مال عبد الرحمن الأخضر رحمه الله يتجب بعد بيان مستحبا الولاء وفضلوا للولاء mun bayyana daga baya idan aka ce farilla shine abinda idan ka bar shi a ibada ibadar ta bashi idan lokacin riskan wannan farilla din ya kubce sunna kuwa da fadala ko mustahabi in ka bar su wannan ibada ba za ta bashi ba sai dai ladanka na wannan ibadan ne yake raguwa saboda haka farilla shine abinda wajibi ne dole ne a kowace ibada ka aikata shi sunna abu ne wanda aikata shi zai saka samu lada mai yawa sannan fadala abu ne wanda shi ma aikata shi zai saka samu lada mai yawa amma kowannen su baya bata maka wannan ibada bambancin sunna da fadala ko mustahabi sunna abu ne wanda manzo sallama yake yin su akai akai baya barin su amma bai ce yin su wajibi bane fadala kuwa abu ne wanda ba kowanne lokaci ne manzo sallama yake yin su ba saboda haka sunna ta fi fadala ko mustahabi karfi shine yace wa fada'iluhu fadalolin shi wannan damiri na alwala ne ko fada'ilul wudu'i fadalolin alwala ko mustahabban alwala kamar yanda ake fassara shi haka na farko at-tasmiyatu fadan bismillah lokacin da zaka fara alwala kace bismillah ka ambashi sunan Allah wannan fadala shi wasiwaku da goge hakora da aswaki lokacin da zaka yi alwala wannan na biyu kenan wazaidu ala ghaslati alula fil wajhi wal yadaini da kuma kara wa akan wankewa ta farko wajen wanke fuska da wanke hannaye wal bidayatu bi muqaddamir ra'si da farawa ta gaban kai yana nufin wajen shafan kai ka fara ta gaba sai ka kai shi baya ka dawo da shi wannan fadala ta uku kenan sai fadala ta hudu wa tartibu sunan jeranta sunnoni kamar yadda muka yi bayani a baya jeranta farallai sunna ne to jeranta sunnonin shi kuma fadala ne sai na biyar wa qillatul ma'i ala alwudu'i karanta ruwa a bisa gabbai ko ala alwudu'i wa qillatul ma'i ala alwudu'i karanta ruwa a bisa gaba duk gaban da zaka wanke shi ka wanke shi da ruwa kadan kar kai farnar ruwa wannan ma fadala ne wa taqdimul yumna ala alyusra haka nan duk gaban da zaka wanke in yana da hagu da dama ko dama da hagu to ka fara gabatar da wanke dama tukuna ka zo ka wanke hagu wadannan su ne fadaloli guda shida wanda malam ya kawo mana bayan su sai ya shiga bayanin wasu mas'aloli wanda wadannan mas'aloli duka suna da alaka da tsetsefe gashi ko tsetsefe yatsu tsetsefewa takhlil a larabci shine ka shiga dungu-dungun abu ka shigar da ruwa ka tabbata ruwa ya taba su ya wanke su shine yace wa yajibu takhlilu asabi'il yadaini wajibi ne a alwala ka tsetsefe ka shigar da ruwa dungu-dungun yatsu na hannaye wa yustahabu an aso fi asabi'ir rijlaini a yatsu na kafafuwa ma abinda yasa aka wajabta a yatsun hannaye saboda akwai saukin tsetsefe shi ta hanyar za a iya hada su a waje guda a shigar da ruwa amma a yatsun kafafuwa yace ana so mustahabi ne a yi hakan saboda zuba musu ruwa ake dalibi a zuba wannan ruwan to ruwan yakan iya shiga dungu-dungun yatsun gabaki daya saboda haka aka so tsetsefewa din anan wancan kuwa hannu ba ana zuba ruwa bane akai ana debo ruwan ne da shi wa yajibu taqlilu lihiyati al-khafifa yace yana wajaba a tsetsefe gashin gemu wanda yake saukaka shine gemun da ake hango fatar ciki na karkashe shi fil wudu'i alwala wajibi ne tsetsefe gashin gemun shi saukaka fil wudu'i alwala duna al-khafifa banda gemu wanda yake da tauri ba a hango fatar jiki da ke karkashin wannan gemu wa yajibu taqlilu hasil ghusli amma tsetsefe gashin gemu mai kauri yana wajaba a wankan janaba walau kanat katifa ko da ma ta kasance mai kauri ne a wankan janaba yana wajaba a wannan fasali na fadaloli malam Abdurrahman al-Akhdari ya kawo mana fadaloli guda shida ne wadannan fadaloli na farko ambatan bismillah wannan galibi daga cikin masallata suna sakaci wajen samun ladan wannan fadala ba cika ambatan bismillah wajen yin alwada ba haka nan aswaki wanda sunna ce muakkada manzo sallallahu alaihi wasallama ko yaushe har ranar mutuwarsa sallallahu alaihi wasallama sai da yene mai aswaki wanda wani abu ne shi ma a wannan zamani namu aka gafada da wannan sunna wacce take da karfi sannan kuma abin da yake nufi da wazaidu ala ghaslati alula qari abisa wankewa na farko fil wajhi wal yadaini a fuska da hannaye fuska zaka wanke so daya ko so biyu ko so uku haka hannaye wankewa ta farko din farilla ne dole ne sai yace to amma ta biyu ko ta uku din wannan fadaloli ne mustahabbai ne wasu malamai suna cewa ta farkon farilla ne ta biyu sunna ce ta uku fadala ne ko mustahabi ne amma shi a wajen shi ta farkon farilla ne ta biyu da ta uku dukan su fadaloli ne sannan kuma a wannan babi mun rigaya mun yi bayani a baya jeran ta farallai da dalilan malamai akai anan yace jeran ta sunnoni yace sunna fadala ne kamar yadda jeran ta farallai ya zamanto sunna jeran ta sunnoni anan abinda yake nufi shine duk abinda yake sunnoni ke yi su a jeriyar da suka fito a cikin alwala misali mayar da shafan kai sunna ne shafan kunnuwa sunna ne to ka zo ka shafi kunnanka da farko gabanin ka shaki ruwa ko gabanin kurkuren baki kaga ka aikata sunnoni amma ba a jere ba ba haka ake yin su والبداية بمقدم الرأس كيف دا فارا وادا غبن كي وجن شافن كي ذاك إيا فارا شافن تكيا ككاو غبا كوتا غبن غوشنكا ككاو بايا أما فضلاني كفارا تغبن كي كجا حنا إنك إنك كي حركيا تغنم كمسي كداو رش إذن كفارا تغبن غوشي ككي شكيا تو أنن كي فريلا ونم شافاتن فريلاني idan ka dauko shi daga keya ka kawo shi gaba to wannan kuma ka aikata fadala to wadannan su ne abubuwan da suke dan bukatan bayani a cikin wannan babi na fadalolin alwala mun riga mun yi bayani a baya akan tsatsefe yasu da kuma tsatsefe gemu tsatsefe yasu kashi biyu ne akwai tsatsefe yatsun hannaye akwai tsatsefe yatsun kafafuwa tsatsefe yatsun hannaye wajibi ne farilla ne saboda abinda muka bayyana na baya ba a zuba musu ruwa in ba wani ka bawa buta kake alwala yana zuba maka ba in kai kadai ne take yin alwala galibi ba ka zuba ruwa a dungu-dungun ya sun hannayenka to saboda haka ya zamanto wajibi ne don idan aka wajabta zaka mayar da hankalinka domin ka tabbata tsakanin yatsa da yatsa ka shigar da ruwa ko ina ruwa ya taba shi amma na kafafuwa da buta zaka dau ruwa ko a kwano ko a hannunka kana zubawa kafafuwan ka din wannan zubawan kawai ya wadatar da ruwa ya dinga shiga tsakanin yatsa da yatsa saboda haka ne ba wajabta tsatsefe wan a yatsun kafafuwa ba sai kuma tsatsefe gemu ko gashin gemu ɗayan biyu ne gashin gemu wani yana da gemu gashin gemu wanda yake da kauri ba a hango fatar jikin shi da ke karkashin wannan gemu wani kuma yana da saukakken gashin gemu wanda yara-yara ne ana hango fatar jikin shi to wanda gashin shi yake sassauka yara-yara ana hangowar fata jikin shi to wannan lokaci wajibi ne ya tsatsefe gashin gemin ma'ana ya sa yatsunsa ciki da ruwa ya shigar da ruwa a cikin alwala a alwala wanda yake da kauri ba wajibi bane gemin da yake da kauri shigarda ruwa a ciki a alwala. Amma a wanka kuwa to wajibi ne a wankan ta na ba a shigar da ruwa karkashin gemun da yake da kauri. Wannan shine bayanan da yake akan tsaitsaye gashin gemu. Daga nan sai Malam Abdulrahman Al-Akhdari rahimahullah kai tsaye sai ya shiga fasali na hudu daga cikin fasalluka da muke da su a cikin wannan littafi mai girma. Sai ya ce faslun nawaqidul wudu'i ahadathun wa asbabun fal ahadathu al bawlu wal ghaitu wal rihu wal madyu wal wadiu wal asbabu an nawm thaqil wal ighma'u wal sukru wal junun wal qublatu wal lamsu al mar'a والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ومس الذكر ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي ولا يغسل الأنثيين والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره. مال عبد الرحمن الأخضري يجي فصل ونن فصليني نواقض الوضوء يجي أبو وندسكي والولي الولاء أبو وندسكي باتع الولاء أحداث يجي أقوي حدثي وأسباب أقوي سببي. أحداث جمعيني نحدث asbab jam'i ne na sabab. Daga ciki akwai hadafi shine najasan da yake fita ciki kamar yanda zai zo. Akwai sababi shine abin da zai zamanto sababin fitan ɗaya daga cikin najasa ba tare da mutum ya sani ba. Abubuwan nan kala guda biyu su ne suke warware suke bata alwala. Sai ya ce fal ahadathu hadafi ko hadafai albauru na farkonsu ya ce fitsari walgha'itu na biyu ya ce kashi walrihu na uku tusa walmadiyu na fudu madi walwadiyu na biyar wadi. A nan akwai maniyi, akwai jinin haila, akwai jinin haila, akwai jinin haihuwa, akwai kuma jini haka. Waɗannan duka bai ambace su ba saboda bayani akan maniyi da jinin haila da jinin nifasi waɗannan duk za su zo a nan gaba. Za su zo a nan gaba kuma idan mai karatu bai manta ba a halka ta biyu mun yi bayani akan waɗannan abubuwa din gabaki daya. Waɗannan abubuwa idan ka hada su gabaki daya su ne ake kiran su hadas: fitsari, bahaya, iska, madi, wadi, mani, haida, nifas. Abubuwa guda takwas din nan kenan. Duk sanannu ne. Sai dai almadi, almadi zai zo ya fassara a nan gaba. Shi wadi bai fassara shi ba. Wadi shi ne wani ruwa ne wanda yake da kauri shigen yanayi na mani wanda yake fita galibi bayan mutum yayi fitsari, ya gama yin fitsari a lokacin da takarin shi ya miƙe. To a lokacin wani ruwa mai kauri shigen maniyi yake fita. To hukuncin shi da maniyi kamar hukuncin fitsari ne. Idan kai fitsari za ka yi tsarki haka nan su ma a lokacin da suka fita to za ka yi musu tsarki ne, ba a musu wankan janaba, ba abinda ake wa wankan janaba sai mai fitar mani, sai fitan jinin haila ko bayan yankewan shi, haka nan jinin haihuwa bayan yankewan shi. Sai ya ce wal asbabu an nawm thaqil, asbab abubuwan da suke kasancewa sababi na fitan hadafi. To abubuwa ne guda shida. Na farko an nawm thaqil, bacci wanda yake da nauyi. Na biyu wal iqma'u, da farfafiya ko suma. Na uku was sukru, da buguwa da wani abu da yake bugar da hankali, ma'ai abinda zaka sha ya raba ka da hankalinka. Wal jununu, نفلو شيني حوكا والقبلة ولمس المرأة نبيار قبلة سنباتا دكما شافمج انقصد اللذة إن يأينير جندا إيدا شافنتا أو وجدها كوكما يساميتا دمير النلذاني أو وجدها أي أو وجد اللذة كو يسام جندا إن باش عليد اللير جندا با. ومس الذكري سببي نشدا شين شافن ذكري بباد من كفي دا شكين تافين هنو أو بباد من أصاب كو شكين تافين كو شكين شكين ياسو da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu idan mutum ya shafi zakarin shi to alwalar shi ya kai kamar yadda bayani zai zo nan wa man shakka fi hadathin bayan ya gama bayani akan abubuwan da suke warware alwala kashi biyu ahdath da asbab da sai ya kawo wasu mas'aloli kamar yadda ya saba yace wa man shakka fi hadathin duk wanda yayi shakku akan hadasi fitan wani hadasi wanda bayaninsa ya gabata fitsari ne ba haya ne iska ne da abin da ke shakka shi ya fita daga cikin hadasi ko kuma bai fita ba wajaba alaihi wudu yace wajibi ne akan shi alwala wajibi ne ya sake alwala alwala shi kakare illa an yakuna muwaswisan sai dai ya kasance mai waswasi ne shi kowanne lokaci shi yana yin waswasi ya waswasi ya zama to al'ada shi kala shay alai yace a wannan lokaci babu komai akan shi wajibu alaihi ghasulu dhakari kullihi min almadhi yace yana wajaba akan shi yace wanke dhakari gabakidan shi min almadhi daga fitan madhi idan madhi ya fito wajibi ne ya wanke dhakarin shi gabakidaya ba wai kan kawai inda madhi ya fito zai wanke ba wannan mas'ala ta bi kenan da ya kawo cikin wannan babi na warware alwala ولا يغسل الانثيين يجب بذي وينكي يان ذكر الناشتم با سو بيو بذي وينكي سبا ذكر يزي وينكي قباك ليا والمذي يجب إذن بك سمي آكي نفيد مذي بشي مذي هو الماء شيرواني على خارج ميبتا عند الشحوة الصغرى أوجن كرمر شعوة كرمر شعوة سيفصل يجب بتفكر دتناني idan mutum yayi tunani a harkokin abin da ya shafi mata au nazari ko kuma dubawa ya kalli wata mata yin sha'awar ta zuciyarsa au khairihi ko wani wadannan abubuwa guda biyu wani tunani da kallo wadannan duk su ne ake nufi da karamar sha'awa amma in abin ya ya zamanto runguma ko kuma sumbata ko wasa da juna wannan ya fita daga karamin sha'awa saboda ta waɗannan hanyoyi akan iya samun maniyyi ya fito saboda haka idan sha'awa karama ce ta tunani ko kallo to wannan tanan ne maniyyi yake fita waɗannan su ne matsalolin da ya yi bayani a kansu a cikin wannan babi muka iya dawowa baya kaɗan saboda mai karatu ya samu ƙarin bayani a kan waɗannan nawaqidul wudu abubuwan da suke warware alwala mun riga mun bayyana cewa abubuwa masu warware alwala kala biyu ne akwai hadasi su ne abubuwa guda takwas din da muka bayyana ko tara duk lokacin da mutum yana da alwala fitsari ba haya tusa madi wadi mani haida nifasi ko jini haka wanda ya fita a jikin shi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa wani abu ya fita daga jikin shi a lokacin yana da alwala to alwalar shi ta kare waɗannan abubuwan su ake kira hadafi shi kuma sababi abu ne zai zama to sababin fitan ɗaya daga cikin abubuwan nan guda takwas da muka bayyana muka kira su da suna ahdaf alal misali bacci kana yin bacci baccin yakan iya zama to sababi na fitan tusa baka sani ba baccin yakan iya zama to sababi na fitan maniyyi baka sani ba da makamacin wannan saboda haka bacci ba wani baccin bane yake karya alwala kasancewar idan mutum yana bacci baya tare da hankalin shi bai san abubuwan da yake kasancewa a gare shi ba saboda haka aka ce yayi bacci ne nauyi annahu musaqil bacci wanda yake da nauyi as-saqil mai nauyi a bacci shine kana yin bacci ba san waye zo ya shiga daki wane ne kuma daki ya fita baka sani ba baka san dai me yake gudana ba to wannan shine bacci mai nauyi to a lokacin alwalanka ya kare saboda baka san me ya faru a cikin lokacin da kake bacci ba me yiwa kai tusa ko kai mafarki da makamancin wannan kaga bacci ya zama to sababi ne na hadisi wanda shi hadisin shine yake karya alwala an igma wannan farfadiya suma wasu suna da cututtuka haka kawai wani lokaci da su faɗi ba su san irin halin da suke ciki ba a lokacin da suka farfado ma suka iya cewa me ya same su shi ne ake kiran shi karamin hauka kamar waɗanda suke da aljanu wani lokaci aljanu suke buge su irin waɗannan to a lokacin mutum yana da alwala ya bugu aka buge shi tafadiya ya kama shi bai san yadda yake ba lokacin da hankalinsa ya dawo cikin shi to alwalen shi ya kare saboda me saboda bai san me ya faru gare shi ba lokacin da tafadiyan ya same shi bai sani ba bai yi wa lokacin ya yi tusa bai yi wa lokacin fitsari ya fita bai yi wa lokacin ɗaya daga cikin waɗannan hadasi su fita haka nan maye idan mutum ya sha wani yana da alwala ya sha wuiwui ya sha kokin ya sha giya su kuma waɗannan abubuwa su karaba shi da hankalin shi a wannan lokaci ba zai san me yake faruwa a wannan lokaci ba zai san me yake faruwa ba to saboda haka alwalan shi ya kare ba wai buguwan shi ne ya karya masa alwala ba ya zama to sababi ne na fitan ɗaya daga cikin hadasi wanda muka bayyana na baya to shi yasa sai alwalan shi din ya kare haka nan hauka shi ma a lokacin da mutum hauka ya same shi yana da alwala to bayan ya farfado to alwalan shi ya kare saboda a lokacin da haukan ya same shi bai san me yake faruwa a gare shi bai san me yake fita a jikin shi ba hakan abin da ya shafi shafan mace ko sumbatar mace anan abubuwa guda biyun nan da ya ambata gabaki ɗaya shigen abu guda ne yana cikin abin da malamai suke kiran shi zikrul am ba'da al-khas saboda da yace al-qibla sumbata wannan abu ne ke bantacce daga cikin shafan mace saboda haka ya hada su gabaki ɗaya abu ne guda ɗaya a lokacin da mutum ya shafi mace da niyyar ya ji daɗi ko kuma ba da niyya ba amma da ya shafa ya ji daɗi to a wannan lokacin alwalar shi ta kare saboda Allah subhanahu wataala a cikin Qur'ani yana cewa awla mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi ru'usikum famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa awla mastumun nisaa akwai qira'a ta Hamza da Kisa'i da qasr awla mastumun nisaa wannan qira'a ita ce take nuna shafan mace yana karya alwalan wanda yake da alwala haka nan matar da aka shafe ta mai ita ma tana da alwala alwalanta yakan karewa sannan wa masu zakar da ya faɗa shafan zakari hadisai guda biyu sun zo akwai hadisin busra akwai hadisin talq hadisin busra yana nuna cewa duk mutumin da ya taba al'auran shi yana da alwala alwalar shi ya kare hadisin talq kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai wani gaba ne daga cikin gabobinka kamar hannunka ne ko kafanka da zaka taba ba zai kanya maka alwala ba to malamai sun hada waɗannan hadisai guda biyu sun ce duk hadisan suna magana ne akan abu guda shi hadisin busra wanda yace idan mutum ya taba al'aurarsa alwalan shi ya kare to yana nufin ya taba al'auran shi babu ba shi da wando ko babu wani abu da ya kare tsakanin shi da hannun shi shi kuma hadisin talq yana nufin baya karyewa yana nufin baya karya alwala to idan akwai wando ko wani abu tsakanin shi saboda haka hadisan duka suna magana ne akan abu guda sannan shafa din ya kasance da cikin tafin hannu ne ko kuma cikin tafukan yatsu to wannan shine yake karya alwala amma idan mutum zai taba a wani abu daban ba da hannun shi ba to wannan ba zai karya mishi alwala ba waɗannan abubuwa ne yayi bayani akan su akan abubuwan da suka shafi warware alwala to sai yazo yayi bayani akan wasu mas'aloli kamar yadda muka bayyana na baya mas'ala ta farko wanda yake mai shakku mai yawan yin shakku wannan masu alwala da yawa yana samun su idan mutum mai shakku ne a kowane lokaci shi in yayi abu yana shakka to wannan duk abin da ya same shi yayin shakka a cikin alwalan shi ba zai saki alwalan ba alwalan shi yana nan amma wanda ba mai shakku bane akai akai in yayin shakku shin bayan yayi alwala wani hadisi ya fita cikin shi ko kuma bai fita ba to zai dauke shi a matsayin ya fita ne alwalan shi ya kare a wannan lokaci wannan sune abubuwan da Mal Abdurrahman al-Aqdari yayi bayani akan su bayan ya ambaci abubuwan da suke warware alwala gabanin mu rufe wannan halka ta uku bari mu kara fasali guda daya shine fasali na biyar fasali na biyar yace faslun la yahillu li ghayri al-mutawaddi salatun wala tawafun wala massu nusqati al-quran wala massu nusqati al-quran al-azim wala jildiha la biyadi wala bi'ud لا بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فيه ولا مص لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه والصبي في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله له ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر waliyazu billah faslun yace wannan fasli ne la yahillu li ghayri almutawaddi yace bai halitta ga wanda bashi da alwala ba salatu yayi sallah wala tawafun ko yayi tawafi shine zagaye dakin kaaba wala massu nusqati alqur'ani alazim haka nan bai halitta marar alwala ya taba kofi na qur'ani mai girma ba ko rubutaccen qur'ani mai girma wala jildiha haka nan bai halitta madad alwala ya taba bangon wannan rubutaccen qur'anin ba fatan da aka sa qur'anin a ciki la biyadihi bai halitta ya taba da hannun shi ba wala biudin haka nan bai halitta ya taba da wani kara ko wani itace ba wala hawhi da makamancin sa illa juz'a minha yace sai dai in juz'i ne daga nuskha ta qur'ani juz'i shine ka ware takarda ta biyu uku a cikin Qur'ani ba cikakken Qur'ani ba yace sai dai in shine al-muta'allim al-muta'allama fihi wanda ake koya a ciki yara kanana masu karatun Qur'ani ko gardawa masu karatun Qur'ani wanda zasu cire sumuni ko rubuni ko nusufi a cikin Qur'ani suna rubuta shi saboda suna koya ne suna neman haddace wadannan ayoyi to wadannan zasu iya taba wannan juz'i ko takardu da suka ware a cikin Qur'ani domin su rubuta alwalan su sai ta yi illa juz'a minha almutaallama fihi sai juz'in da ake neman ilimi ake koya da shi wani bangare da aka cire wanda ake koyan ko karanta Qur'ani da wannan juz'i din wala masu lawhil Qur'anil azim haka nan bai halitta madar alwala ya taba allon Qur'ani mai girma ba allon da aka rubuta ayoyin Qur'ani mai girma ba ala ghayril wudu'i ba tare da alwala ba illa li muta'allimin fihi shi ma allon sai ga mai koya a ciki wanda ya rubuta allon ya rubuta ayoyin Qur'ani a cikin allon shi saboda ya koya ya haddace to shi ne saboda darura haka halalta mishi aw mu'allimin yusahibuhu ko kuma malami wanda yake gyara wannan allon malami ne yana da ya